Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da numar dalar da kuma niya muryar arewa. Kuna ma da iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Litini 15 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labaran.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ce za ta yi bakin kokarinta na ganin ta samu damar tattaunawa da 'yan kungiyar Boko Haram biyo bayan fito da wani faifan bidiyo da kungiyar ta yi jiya Lahadi. A garin Milwaukee, magajin garin Wisconsin Tom Barrett ya ce an samar da jami'an kwantar ta zoma na National Guard a tsakiyar maso kudancin birnin domin aikin kota-kwana. Gwamnan jihar Louisiana a nan Amurka, wanda mummunan ambaliyar ta auka mawa, ya gargaɗi jama'ar jihar jiya Lahadi da su yi hattara yayin da ruwan ambaliyar ke ƙara yawa.
To, kanin labaran kenan. 'Yan Boko Haram sun ba da sharaɗin maido da 'yan matan Chibok.
Gadi 'yan matan nan babu da hadafi a kansu, kawai a bar mana 'yan uwanmu, mu ma mu bar su. Idan ba a bar mana 'yan uwanmu ba, to wannan 'yan matan ku sani ba za ku taɓa samun su ba.
To, za a ji martani. Sakataren MNSD ya zargi 'yan jam'iyyar da ke son shiga gwamnatin Niger ta PNDS tarayya da cewa
abin da dai ni na gani ba su da kuɗi, suna so su tafi su ma su sa hannu cikin wasoso.
Za kuma a ji irin cece kucen da ya biyo bayan ƙarin girma na baya-bayan nan da hukumar 'yan sandan Najeriya ta yi. Kuma kamar kowace ranar Litini, Ibrahim Alfa Ahmad na tafa da shirin ciki da gaskiya. Amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya.
Masu are, assalamu alaikum. A cikin hirarsu da Grace Alheri Abdu, wato Lol Zanna, ɗaya daga cikin sakataren ƙungiyar iyayen 'yan matan Chibok, ya bayyana cewa hankalin iyayen ya tashi jin labarin fidda wannan faifan bidiyo, inda suka yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗauki dukkan matakan da suka kamata na ceto 'yan matan. Ya kuma bayyana ganawar da suka yi da waɗansu 'yan Boko Haram da suka gudu daga dajin na Sambisa.
Rayuwarsu suka ce ba su da dama, su dai duk abinda an gaya musu su yi su haka suke, ba su da daman kansu, su dai suna nan. So yanzu haka kam sun gaji da zaman su ma suka gudu suka fita daga cikinsu.
Yawa ba lallai ne suna da amsa ba, amma ban san ko sun muku bayani game da ya ake kula da lafiyar su, ya ake kula da bukatun su, musamman kasancewar su 'yan mata, ya ake kula da batun harkokin abinci.
Bisa ga yadda aka hada mu da su, da yake mun je ne dama ba mu gani ya yanayin wayannan mutane wanda suke, to amma da aka yi daga tsoro da tsoron su sai da aka samu dama na dan magana kadan da su, shine ansa da suka sai aka ce musu to shikenan su shine aka tabbatar mana kan cewa 'yan matan mu ko yanzu komai kuna zama ku tabbatar cewa 'yan matan ku suna nan, sai dai a yi hanya dai wanda za a yi a kokari a samu muku 'yan matan ku, kuma ba za a bayar da wani hanyar da za a iya yi sai dai da gwamnati. To shine mu yanzu kene mai isar mana da sako a duniya da gwamnati su yi kokari su haɗa kai. Muna roko kowaye ne, duk wanda yake da kishi, cewa lalle 'ya'yan nan suna nan, suna ba mu san halin da suke ciki ba, a taimaka mana a sako mana wayannan
'yan. Lawal Zanna kenan a cikin hirarsu da Grace Alheri Abdu, ɗaya daga cikin wato iyayen waɗannan 'yan mata da suke rike wato 'yan matan Chibok.
A garin Milwaukee na nan Amurka, magajin garin Wisconsin Tom Barrett ya ce an samar da jami'an kwantar da tarzoma na dogarawan tsaron ƙasa domin aikin kota-kwana idan rikici ya barke a wannan wurin. Wani wato inda wani ɗan sanda ya harbi wani ba amurke ba ƙarfata. Yanzu haka dai an kwana ana zanga-zanga a garin na Milwaukee, wanda ya yi dalilin ƙona shaguna 6 kana aka ƙona motocin 'yan sanda da dama, yayin da aka jimma wata 'yar yarinya rauni. Haka kuma wasu jami'an 'yan sanda da dama sun samu rauni, ciki har da wani bawan Allah da ya fita hayyacinsa sakamakon buga kansa da aka yi kan kankare. Yanzu haka dai an tsere wato mutane 17 an wato yanzu haka dai an tsare mutane 17 sakamakon wannan rikicin. Bara da ya yaba wa ƴan sanda na garin Milwaukee din kan abin da ya kira tsananin kokarin nuna hangen nesa a yayin wannan tashin hankalin. Ya shaida manema labarai cewa har tsawon wannan tarzoman ƴan sandan ba su harzuka ba balle ma har su yi harbi. Har tsawon daren ranar Asabar din ma da aka fara zanga-zangar ba su nuna wani rashin hankali ba. Kana ya roƙi iyaye da kar su bar ‘ya’yansu da su kasance a wannan wurin da ake zanga-zanga. Kuma ya ce yana iya kafa dokar hana fita idan buƙatar hakan ta taso. Babban shugaban ‘yan sandan na garin Milwaukee Edward Flynn ya bayyana ɗan talikin da aka harbe da daren Asabar ɗin da ya haifar da tarzomar da cewa sunansa Selby Smith ɗan shekaru 23 da haihuwa. Kuma wannan ɗan sandan wato wanda aka raba ɗin dai yana da tarihin wato an sha kama shi a baya dangane da tarihinsa da suke da shi.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Gwamnatin jihar Louisiana a nan Amurka, wadda mummunan ambaliya ta auka muwa, ya yi gargaɗin jama'ar jihar jiya Lahadi da su yi hattara yayin da ruwan ambaliyan ke ƙara yawa. Kana masu aikin ceto na ta ƙoƙarin ganin sun tsamo dubban mutanen da wannan ambaliya rutsa da su. Gwamnan jihar John Bell Edward ya ce mutane 700 ne a jihar daga kudu maso gabashin jihar aka ceto daga gidajensu da kuma motocinsu, yayin da jirgi mai saukar ungulu da jami'an kwantar da tarzoma da mutane masu zaman kansu su ne suka taba da gudunmuwa wajen gudanar da aikin ceto. Ya ce sai dai wannan ambaliyan ta yi dalilin mutuwar mutane uku, kana mutum guda ya bata har zuwa tsakiyar ranar jiya Lahadi ba a samu ganinsa ba. Kamar yadda hukumar kula da yanayi suka ce an yi ruwan sama a wannan shiyar da aka yi ambaliya a jihar ta Louisiana da ya kai tsawon santimita 50. Hukumar ta ce ko kafin a samu ambaliyan sai ta fitar da sanarwar ranar Talata cewa za a yi ambaliya wanda zai dangano daga ɗaruruwan kilomita daga jihar Texas zuwa arewacin kwarin Ohio. Sai dai yawan ambaliyan ta fi shafar tsakiyar jihar, musamman babban birnin jihar Baton Rouge, abin da ya sa hatta gwamnan shi da iyalansa tila suka bar gidan gwamnati. Gwamna ya ce jihar ba ta da ƙarfin shawo kan wannan matsala ita kaɗai, don haka ta buƙaci jami'ar jihar da su yi haƙuri, jama'ar jihar su yi haƙuri, domin ku ya buƙaci hukumar kula da ba da agajin gaggawa na gwamnatin tarayya da ta sa hannu yunƙurin da zai taimaka wajen ganin an taimaka wa iyalai da ma waɗanda suka yi hasarin dukiyoyinsu.
Ɗaruruwan masu zanga-zanga sun kasance cikin ruwan sama a babban birnin ƙasar Philippines jiya Lahadi domin su nuna rashin amincewarsu da yunkurin da shugaba Rodrigo Duterte yake yi na karrama tsohon shugaban ƙasar Ferdinand Marcos wajen yi masa jana'izar ban girma. Ko a baya ga babban birnin, haka ma kuma an gudanar da zanga-zanga a wasu sassan ƙasar kan nuna wannan ƙyamar. Amma kuma shugaba Duterte ya tsaya kai da fata cewa zai ɗauko gawar tsohon shugaban ƙasar daga garinsu na haihuwa zuwa kabarin da ake binne gwarazan ‘yan ƙasa wanda ke Manila, kuma zai yi hakan ne a cikin watan gobe. Sanata Risa Hantiveros, wadda ta shiga cikin sahun masu zanga-zangar, ta ce Marcos ya shiga kundin tarihi a matsayin wanda bai yi nadama ba a matsayin makiyin fitattun mutanen ƙasar da cigaban ƙasar. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka sani dai, ‘yan Boko Haram sun fito da wani sabon bidiyo na ‘yan matan Chibok, inda suka nemi da a yi bani in baka tsakaninsu da gwamnatin tarayyar Najeriya da ke riƙe da wasu ‘yan uwansu, abinda ya janyo mai da martani. Ibrahim Abdulaziz gare ka.
Kungiyar Boko Haram ta saki wani sabon faifayin bidiyo ne dauke da ƴan matan Chibo da ta sace sama da shekaru biyu da suka wuce, inda a cikin faifayin kimanin ƴan mata 50 ne ma aka nuna sanye da hijabai, inda suke zaune a bayan wani mutum dauke da bindiga wanda ya nemi da a saki mayakan kungiyar kafin ma su saki waɗannan ƴan mata.
To saboda haka mu dai muna so mu bayyana muku wannan abin da kuke gani, ga dai ƴan matan nan ba mu da hadafi a kansu, kawai a bar mana ƴan uwanmu mu ma mu bar su. Idan ba a bar mana ƴan uwanmu ba, to wannan ƴan matan ku sani ba za ku taɓa samun su ba.
To ko me uwayen waɗannan ƴan mata ke cewa ne game da wannan sabon faifayin bidiyon da aka sake? Mr. Ayuba Chibok na ko cikin iyayen waɗannan ƴan mata.
Mun ji dari da har yanzu har suna da rai, kuma na ji muryar ɗaya har tana magana da yare. Ubangiji ya taɓa zuciyan kowa, samu zaman lafiya har nan masu koma gida.
To sai dai kuma awai kaɗan da fitar da wannan sabon faifayin bidiyon. Sai rundunar sojin Najeriya ta ce tana ma neman ɗan jaridan na Ahmad Sulkida, wanda ke da kusanci da kungiyar ta Boko Haram ruwa a Jallo. Haka nan ma kuma sojojin na kuma neman ambasada Ahmad Yu Balori da kuma barista Aisha Wakil, wanda rundunar ta ce ma suna ɗauke ne da wasu bayanai masu muhimmanci amma sun ki su baiwa hukumomi. To koya masana haka tsaro ke ma kallon wannan sabon bidiyon da kuma barazanar kama waɗannan mutane uku ruwa a Jallo? Dr. Bawa Abdullahi Wasi wani masani haka tsaro ne a Najeriya.
Maganar da cewa sun nuna hotunan ƴan matan nan, dama mu ma mun san ƴan matan nan ba abin da ya same su ba su mutu ba, suna da ransu, suna kuma hannayen waɗannan mutane.
Awai kaɗan da fidda wannan sabon bidiyo, sai gashi kuma sojin Najeriya sun bayyana ko kuma sun aina wasu ƴan Najeriya cikin adadin ɗan jarida da wata mace kan cewa ana neman su ruwa a Jallo. Ba ganin wannan na iya kawo tangarɗa watakila ga ƙoƙarin shiga tsakani?
Ba zai kawo tangarɗa ba, don sabili da su ma waɗancan wanda suka yadda a tattauna da su, ai su ma suna hannu. Kaga na farko hanyar samun abinci su an katse, na biyu hanyar samun mai da za su yi wannan abun an katse, na uku hanyar da za su yi samun taki da sauransu wanda suke haɗa waɗannan abun an katse, na huɗu yawansu kuma babu shi, na biyar garuruka da da suka ci manya-manya suka rike yau babu ko ɗaya. So waɗanda aka ce ana neman su ruwa a Jallo zai kasance a wani ɓarna ne daban, ba wai wanda zai shafi wannan tattaunawa da ake yi ba.
Kuma da menene fatan iyayen waɗannan ƴan mata ma shine a taimaka a fidda musu ƴaƴansu domin kada rayuwa ta salwanta. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Haka yake kuma a gaida Ibrahima, sai kuma jamhuriyar Nijar, inda ‘yan jam’iyyar adawa ta MNSD da Sani Umar ke jagoranta suka kada ƙuri’ar shiga gwamnatin PNDS tarayya bayan tayin baya-bayan nan da shugaba Isuhu Muhammadu ya yi ma ‘yan adawar. To sai dai kuma sakataren MNSD ɗin ya ce an watsar da adawa ne kawai don a kwashi dawa. Suleiman Munibarma, gare ka.
Ja'in jar da aka yi tsakanin masu bakin faɗa a jina jam'iyyar ta Sani Umaru ta tilasta yin ƙuri'a domin raba gardama, abin da ya ba masu ra'ayin a shiga gwamnati damar samun rinjaye. Ɗan majalisar dokokin ƙasa Murtala Alhaji Mamuda na ɗauke da fassarar sanarwar ƙarshen taro.
Kwamitin zartarwa ce ya kamata ya amsa wannan amsar kiran da aka yi. To kusan matsaloli da ake da akwai na kwanciyar hankali cikin Nijar da harkokin tattalin arzikin ƙasa, to bisa kan shi ne shine wannan kwamitin ya sa gaba ya ce ya cancanta MNSD Nasara ta shiga cikin wannan rawar ta jagorancin wannan da za a yi don a taso da tattalin arzikin Nijar. An yi zaɓe kamar an demokuraɗiyya ce, tunda kusan cikin dokokin MNSD Nasara ana tafiya zaɓe ko kuma a samu sulhu tsakaninmu. To yadda ta kai mu zaɓe a cikin mamba 148 huɗu ne ba su yarda ba. To kun ga kenan rinjayen iya da ƙarfi. To bisa kan shi ne muka yi na'am da wannan kiran da shugaban ƙasa yi, kuma insha Allahu za mu shiga a yi matakarwar mu cikin wannan gwamnatin.
Sakataren watsa labaran jam'iyyar na ƙasa baki ɗaya bugo da ƙari jigo a reshen Yamai Tambura Isufu da ke adawa da wannan shawara na cewa hujjojin da uwar jam'iyyar ta bayar domin shiga gwamnatin haɗin kai da shugaba Isuhu ke shirin kafawa ba masu gamsarwa ba ne.
Mu da muka kai shekaru da shekaru muna kewai ɓarayi ne, cin hanci da rashawa, ɓannan dukiyan ƙasa, sun taka dokokin ƙasa. Yau menene aka sauya da zai bari mu ta yi? To suka ce wai aka yi dogo mahara dai a takaice dai abinda dai ni na gani, don ka talauci mutane sun matsu ba su da kuɗi, suna so su tafi su masu su sa hannu cikin wasoso. Jam'iyya ba kuɗi ake aiki, kuɗi ana aiki da shi dai ne, mutane aka so talakawa su bi
Tuni dai jama'a suka fara hasashen yiwuwar sake naɗe-naɗen mambobin sabuwar gwamnatin a ƙarshen wannan wata da muke ciki, wato bayan shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya gama hutunsa na shekara-shekara. Wani abin da masu lura da al'amuran yau da kullun ke jiran gani shine idan shugaba Muhammad Usman da ke matuƙar ɗasawa da shugabannin MNSD Nasara zai shiga sabuwar gwamnati ko kuma a'a. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sulaimana, bari mu koma Najeriya, inda ƙarin girman da hukumar 'yan sandan Najeriya ta yi na baya-bayan nan ya janyo murza gashin baki da zargin rashin gaskiya. Babangida Jibrin, gare ka.
A ƙarin girma da rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi dai, an ɗauko wasu kwamishinonin 'yan sanda, aka kuma ƙara musu girma zuwa muƙaddasan Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya, wato DIG, ba tare da sun kai mukamin mataimakin Sufeto Janar ba, wato AIG. A yanda yanzu haka kuma akwai wasu tsaffin mataimakan Sufeto Janar na 'yan sanda guda uku da aka bar su a kan mukamansu, abinda kuma wasu 'yan Najeriya ke ganin ba a yi masu adalci ba. Babban lauyan nan na kudu maso yammacin Najeriya, Chief Nii Akintola, tare da wasu shugabannin al'umma sun gudanar da wani taron manema labarai a birnin Lagos, tare kuma da yin kira ga hukumar kula da 'yan sanda ta kasar da ta duba wannan lamari. Tsohon mataimakin sakataren jam'iyyar PDP Alhaji Bashir Akambi na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan ganawa da manema labarai, kuma ya mun ƙarin haske game da ƙorafan nasu.
Mun an kawo CP, an ba shi DIG direct, ana so a yi frustrating AIGs wanda yana gaban su kai. Kuma gwamnatin da ya ce yana fada corruption a Nigeria, ba shakka iyaka.
To sai dai kuma a hira da na yi da shi ta wayar salula, mataimakin shugaban hukumar kula da 'yan sanda ta Najeriya, gadashin Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya, Alhaji Yakubu Muhammad Murabus, ya ce
ba lallai bane a ɗauki AIG a bashi saboda wasu sharuɗa. Na farko, akwai abin da kace mishi kadarar karata kwamishin, wanda su ne suke lura da ɗaukar ma'aikata daga wurare saboda a samu balance. Saboda haka akwai ana bin akwai jihohi na siyasa guda shida a Najeriya, sannan kowace jiha guda ta siyasa za ta kawo AIG ɗaya. To abin sa kake ganin za a ɗauki CP kwamishinan 'yan sanda a bashi AIG ba tare da ya zama AIG ba, kuma ga AIG ba a basu ba, shi ne kowace jiha guda ta kawo AIG.
Rundunar 'yan sandan Najeriya dai ta kasance ɗaya daga cikin rundunonin tsaron ƙasar da sabuwar gwamnatin ƙasar ta yi wa garin Bawul, abinda kuma ake ganin an ɗauki matakin ne da zumariyan gyara dangane da zarge-zargen da ake wa rundunar da gazawa wajen tabbatar da tsaro da kuma cin hanci da rashawa. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida, yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmad da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Idan ana biye da mu a shirye-shiryenmu da suka gabata, muna magana ne kan albashin watanni kimanin 29 da ma'aikatan kamfanin haraɗa motocin Steya suka ce ba a biya su ba. Inda muka ji bayanai daga bakin shugaban ƙungiyar ma'aikatan kamfanin, wato Comrade Sani Garba. Manajin Darakta na kamfanin Steya, Sa'idu Ahmed, ya mayar da martani kan wannan batu. Yana mai jaddada cewar lallai ma'aikatansu suna bin su bashin albashi na tsawon watanni, to amma kuma ya ce akwai ƙwararren hujjoji na faruwar hakan.
Eh, to haka ne take. Mun dan kombiyu ba biya su ba, akwai dalili. Ba wai ko an yi abin da gangan ba ne, gama ita yanayin kasuwanci, muna da kayayyaki a ƙasa, ba mu samu mun sayar da wannan kayayyakin yadda suka kamata ba. Amma duk lokacin da muka sayar da wayannan da dama haka, mukan dan kokarta mu kira ma'aikatan mu dan ba su ga wannan. Kamar cikin January din nan ai da muka yi wannan ciniki, mun ba su na wasu watanni. Haka ma cikin June da muka yi dan wannan ciniki kadan, an samu dan wannan abun ba su, an ce su rike. Wato ita yanayin abun rashin kasuwa ne da ya kamata. Hatta su ma'aikatan sun sani cewa kamfanin nan yanzu ba ma producing anything. Virtually activities din at a very low level.
Kaman wato ba kwa sarrafa komai kenan.
A yanzu mun riga mun sarrafa, muna da kayayyaki a ƙasa. Amma da yake yanayin kasuwa din is very tight, a yanzu ba ma producing komai, amma muna da stock.
Kuna da kayan sayarwa?
Muna da kayayyakin tractoci na motocin noma, muna da su a ƙasa.
Kenan dama shi biyan su ya danganta ne ga irin cinikin da kuka samu?
Ya
danganta ne yadda company ta operating aka yi kayayyaki aka saida a biya tunda wannan company ba wai tana zama bane ana ba ta taimako ko ana ba ta grant duk abin da aka saida ne sai daga ciki ake maintaining company ake biyan albashi
ba kwa zama ne da su don saboda su fahimci ga yanda al'amuran yake
several times muna meeting da mutanen nan sukan kawo complaint a zauna a musu bayani kai to the extent ma akwai lokacin da abubuwan da suka yi maba ba abun faɗa bane a radio ji sai su je su kulle mana gate su je su zargi mai abun nan management staff da sauransu a zauna a musu bayani a green su zo da union din su da even NLC din su state headquarters su kan zo a zauna a musu bayani wannan abun ba da gangan bane saboda yanayin kasuwan ne bari maka bayani abubuwan da ke faruwa wannan tractoci a wannan motocin noma din nan inda a ce ana sayan su da a ce muna rely on government ne to start with gwamnati ne major customer din mu ba za ka samu how many farmers ne a Najeriya suke da hannun cewa za su iya sayan tractor miliyan 5 miliyan 6 miliyan 7 sai gwamnati ta tallafa mana to abin da ke faruwa yanzu za ka cewa yawancin abin gwamnati sun fi a je a so daga waje to an so abin da waje mu kasuwan namu ƙara ragewa take duk waɗannan muna musu bayani kuma ma'aikatan nan inda ana producing suna gani aida idon su ne ake producing kuma a sai da wayannan abubuwan anytime aka sai da abu substantial ana ba su abu aka ku zo ku zauna ga dan wannan ai manager ai wannan until we get out of this problem a koyaushe nakan gaya musu aka ce wannan ba bacci muke ba gama abin da ke faruwa yanzu na kai station ta wajen goma na visiting su trying to sell wannan abubuwa bayan haka da muka ga haka ita ba major problem din kuma is product guda ɗaya ne community data but product base sosai za ka ga cewa wannan abun in tractor ba ta shiga ba wayansu za su shiga dalili kenan yanzu muna da investors prospective investors sun zo sun nuna interest that they want to bring in their equity
su akwai wanda yake suka zo domin su sa hannun jari kenan koko
eh haka sun zo kwanakin baya sun zo hatta su ma'aikatan ma sun zagaya da su a kamfanin nan sun zo an dan mun yi nisa a kan zancen da muke wannan za su zo su sa jari a kamfanin nan sannan komai da komai insha Allah za ta abin nan will pick up
su waɗannan masu mallakan kamfanin ba su san da wannan matsalan ba ne ko kuma dai ba za su samu hanyar da yake za su biya waɗannan ba su suka ba don wasu ma suna gwada daga cikin ma'aikatan inda ma za a biya su aikin su ma da su ajiye su dai a biya su hakokinsu
wato ba laifin wanda suka sai kamfanin nan ba ne kamar su wannan wanda suka sai kamfanin nan sun nuna kishi kamar lokacin da aka sa kasuwa wannan kamfanin a kasuwa an nuna kishi ne suka sa nasu kuɗin suka sa nasu jari aka sai wannan kamfanin to kai ɗan kasuwa ka sai kamfanin with hope cewa if our business will turn it around mun fara abun da zafi-zafi 2007 aka fara da zafi-zafi har wajen 2012 hatta su ma'aikatan sun ga kokarin da wannan suka sai kamfanin suka yi kamfanin ta dade ba a production a wani lokacin da muka sai wannan from 2007 har wajen 2012 activities ne activities da sosai a kamfanin nan to but unfortunately kai dan kasuwa ka sa jari a kasuwa ka zo with the hope cewa kasuwa za ta bunƙasa kasuwa za ta bunƙasa ka buga suddenly sai ga cewa ana shigo da kayayyaki ana kashe maka kasuwa ana shigo da kayayyaki daga kasuwa irin su China India ana kashe maka kasuwa an kashe kasuwa an buga sai ka ga kawai abin da ya kama ka dinga sayar da tractoci 10 20 30 sai ka ga cewa a cikin shekara ɗaya ko cikin wata shida tractor ɗaya biyu kawai ka saida a cikin wannan ya za ka yi sannan bayan haka fa even kafin a shiga wannan hali su wanda suka sai kamfanin sun dinga tallama ma kamfanin nan ta dan fara an samu crisis suna kawo kuɗi su taimaka saboda dan samu wada a dan tattaimaka ba wai kawai sun abandonin kamfanin ba ne ka sa jari ka zauna with hope cewa za ka rarrafe wani benefit ka zauna ko kana ta sinkin kuɗi kana ta sinkin kuɗi to ai dalilin kenan da aka cewa to tunda abun haka ne gara mu samu investors wanda suke da more technical capacity wanda za su shigo wani abun na tona ran kamfanin nan to da ta su ma'aikatan interest din su protected to Luhab tunda mun so lokacin da aka sai kamfanin nan da sai a rufe ta to me amfani an sai kamfanin ne domin a bunƙasa ta saboda ba mu ma'aikata ba mu ƴan uwanmu Najeriya a wajen da za su yi aiki to kai naka suddenly ko kasuwa kuma ta canja amma har yau akwai shiru har yanzu ma'aikatan da suna aiki. Wannan bodin a kanmu ne mun rike su cewa da hopcewa kamfanin da ta tauni a ran a ci gaba da aiki. Din investors suna sun zo su ya su ne ai za a jawo su ci gaba da wannan aikin. Yanayin ne saboda the nature of it yanzu Nigerian economy. An riga an bude
wato tattalin arzikin Najeriya.
Tattalin arzikin Najeriya an riga an bude bonus abun da bonus din ana ta dumping kayaki. Kamar da fara nake ce maka za ka ga cewa madadin we need to company like stay requires protection. Requires protection daga gwamnati so da ba za dinga shigo da kai ana dumping a kasan nan ba. Gama yanayin da shigo da kayaki na su sukan zo arha da arha. Da arha cheaper than what abun nan ita companies da take saida sai ga cewa we are no longer in competition
wato ba gogayya ba gasa tsakani
babu gasa tsakani amma da ce yanzu a fito da din abun gwamnati da yanzu ta fara nuna measures da cewa za a protect
da ba ta kariya kenan to jin sayan kayayyakin ta
haka kariya for this kind of kariya za a samu this protection da za mu samu za ga cewa shigo da kayaki daga kasan waje will become very expensive. Mu kuma da muke da kaya a kasa din nan za mu samu mu hada mu sassaida. That is basically the reason why muke samu wannan problem. Ba sai ne kade ba. Muna nan kamfanin assembly plant a Najeriya wajen mu biyar ne. Mu biyar. Kuma the same problem muke face. Ga wanda nan muka biya ne da fari. Muna kokarsawa wannan abu kayaki ne da muke da su a kasa. Mu saida su kuma mun yi nisa. Gama ba bacci muke ba mun yi nisa wanda kuma akwai haske at the end of the day at the end of the tunnel gama akwai jihohin da muka riga muka je muka tattauna da su wanda sun nuna cewa Eva za su sayi wayannan motocin noma din nan daga gare mu so dama roƙon da muke fatan da muke da yake wannan gwamnati ta zo with emphasis on agriculture waka zo harkan motocin noma da kayan noma na aiki a zo a neme mu a yi da mu muna nan ba wai ba ma nan bane kuma da mai ta stay particularly an san ta in the 80s zaka ji tractor chin stay wanda aka sai da kuma suna nan har yanzu din haka ta babu makan last for 20 25 30 years to muna da karfin yi muna da means muna da capacity what we need is the support a gwada mu a try din mu a ga ko ba za mu yi it is only when mu local producers mun kasa in yanzu gwamnati zata ce to a shigo da na waje ana patronizing din mu shine fa za mu kasar wannan abun noma din shine fa za creating employment opportunities because kamar yadda muke din nan in kamfanin nan tana aiki za mu dauka ma'aikata at 50% capacity wajen 1,500 wajen 1,500 za mu dauka ma'aikata directly kafin kuma fara magana ma indirectly da sauransu
managing director kamfanin Steya Alhaji Sa'idu Ahmed idan an samu wani ci gaba a wannan batun za mu sake sanar da ku a mako mai zuwa za mu waiwayi batun wata baiwar Allah mai suna Firdausi wadda wasu ƴan uwan mijinta cikin su har da wani dan majalisar jiha a Bauchi suka kwace mata ƴaƴa bayan rasuwar mijin nata aka hana ta ganin su ko mu'amala da su daga baya kuma sai aka ce mata ɗaya daga cikin su ma ta rasu a huta lafiya
to a gaishe ka ga wannan
Imam Abdullahi Balalo ya bukaci jama'ar Najeriya su koma ga Allah don samun nasara maimakon daura alhakin durkushe wa tattalin arziki ga gwamnati. Malamin ya bukaci shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ya ci gaba da tsayawa kan adalci da amana. Kazalika da amfani da sahihan hanyoyin samun bayanai don sanin halin da kasa ke ciki.
Hatta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya gaya mishi: "Ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Ya ku masu imani, idan wani fasiki ya kawo muku labari ku nemi hakikanin menene labarin domin kada ku hukunci ku waye gari kuna nadama domin labarin ba haka yake ba
to sai a biyo mu a shirinmu na hantsi a cikakken wannan rahoton yanzu kan ga Ladan Ibrahim Aiwa da labarai amma fa a takeice
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ce za ta iya bakin kokarinta na ta samu damar tattaunawa da ƴan kungiyar Boko Haram biyo bayan fito da wani sabon faifan bidiyo da kungiyar ta yi Lahadi inda ta nuna wasu daga cikin 'yan matan Chibok har su kusan 50 da aka kame tun cikin shekarar 2014. 'Yan kungiyar ta Boko Haram ta ce da yawan 'yan matan sun mutu kana sun buƙaci gwamnatin tarayya da ta yi musayar fursunoni da su. Kungiyar ta ce muddin ana son ta saki 'yan matan Chibok ɗin to su ma a sake musu mutanensu da ake tsare da su. A cikin faifan bidiyon na tsawon minti 11 da aka nuna a kafar sadarwar zamani ta YouTube. An nuna wani mutum wanda ya lullube fuskarsa sanye da kayan sojoji yayin da ga wasu 'yan mata zaune wasu kuma na tsaye
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin, yanzu a madadin Ibrahim Aiwa da CD da abokin aikin sa Salama da shi injiniyan mu Malam Zubair, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai da hantsi.